ko yana cewa dan na sai ilimin tazari sun ce akwai duniyoyi guda tara, sun haka ne? Farko dai ni ba ni da ilimin tazari, ballantana iya ce maka haka ne ko ba haka bane ba, amma na karanto maka abin da malamai suka ce game da ilimin tazari din, wanda yake na gaskiya, ko in ce wanda shari'a ta halatta a neme shi, har malamai suka ce kamar fardhu kifaya, da kuma wanda yake na barna. Ta amma maganin cewa duniyoyi guda tara ne, bani da wannan ilimin da zan tabbatar maka cewa haka ne ko ba haka bane ba. Kar ka ɗauka cewa maganar su duniyoyi, dole a samu duniya mai ginanniya irin wannan tamu, yadda take da birane da garuruka da kasashe da hanyoyin sadarwa da ababai na sufuri, motoci da jirage da miye da sauransu. Yawanci sukan haɗa ababen da suka yi tarayya wajen rayuwa a wuri guda a matsayin duniya mai zaman kanta. Kaga aljanu sukan ɗauke su a matsayin duniya, suke alamin jin, duk da cewa a cikin duniyar da suke zaune. Sukan ɗauki mala'iku wanda suke wata duniya daban, alamin mala'ika, alamin kaza, alamin kaza. Baya ga wannan kuma dangane da sama kuma sukan karkata duniyoyinta. Yanzu kwanan baya sun gano duniyar Mars, dan Allah ta zan suru, mala, ba ku fita yanzu. Sun gano duniyar Mars. Wanda take wata duniya ce daga cikin duniyoyi wadda basu gano ta ba sai lokacin da ya wuce kaɗan da ya wuce ba. Ba haka dai a takaice ba zan iya tabbatar maka da cewa tsarin nan gaskiya ne ko ba gaskiya bane ba. Wannan yake cewa wai yana tambaya game da aƙidun Shi'a da Murji'a da Khawarij da Ahlus Sunna akan azabar kabari, shiga da fita, wuta, inda Allah subhanahu wata'ala yake. A wannan ba tambaya ba kai ne ba. Lantar ce wadda kila za a yi guda uku. Kuma duk wanda yake zuwa nan gurin ya sha jin mun sha faɗin waɗannan matsayi. Ko masu kasa da tambaya ya ce da Allah yana son a sai faɗa masa a ba shi kasa ɗin da an taɓa yin magana game da azaban kabari, matsayar Ahlus Sunna game da ita, na yin matsayar sauran mazahib kuma wanda ba na Ahlus Sunna ba, matsayin shiga wuta ko fita wuta. Wannan wani abu ne da yake yawan maimaitu a cikin karatu. Sai dai kawai mu ja hankalinka akan ka ci gaba da zuwa karatu, za ka ji wannan a wani darasin da ya shafi wannan insha Allah. Wannan kuma yake cewa wannan tambayar ma an shayanta, hukuncin wanda zai je wurin malami ya ce masa addu'a. Malami ya zauna ba ya da wani aiki sai addu'a, mutane su zo don bukatunsu, wannan ya ce roƙa mun Allah kan bukata kaza, roƙa mun Allah kan bukata kaza. Wannan baya cikin abin da ya tabbata daga ayyukan sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina. Amma cewa taimaka mun da addu'a kan bukatata, kai kuma baka riƙe wannan yin addu'a ɗin ya zanto sana'arka ba, wannan wani abu ne wanda yake halattacce. Ka ce wani taimaka mun addu'a kan bukatata iri kaza, ina son yi kaza, ina son yi kaza. Amma a samu wata wani bangare na mutane wanda su ba su da aiki sai yin addu'a ga waɗansu, kuma a yi tsada da su a biya su su yi ko sun ce Qur'ani ko waɗansu bukatu, to wannan baya cikin ayyukan salaf. Kuma wannan su ne suke buɗe ƙofofi na yin tsubbu da sihiri da laƙabi, saboda haka ya kamata a rufe wannan ƙofofin. Don me hukunci idan an ce dabara ne rawaito a cikin Al-Kabir ko a cikin Al-Awsar ko a cikin As-Sijjar? Idan a yi Imamu Tabarani rawaito hadisi cikin Mujam, sawa'un Al-Kabir ko Al-Awsar ko As-Sijjar, ba ka da ikon da za ka inganta shi ko ka da ifanta shi har sai ka koma zuwa ga sanadinsa, domin bai sharɗanta cewa hadisai sahihai kawai zai kawo a cikin waɗannan littattafai nasa ba. Ka iya samun hadisai sahihai, ka iya samun da'ifai, ka iya samun da'ifin jiddan ma, da za ka samu maudu'i a ciki. To don haka kawai ka ce tsabarani ya rawaito hadisi, ba ka biya mai saurare bayani ba har sai ka yi bayanin ingancin hadisin. Wannan kuma ta hanyar komawa kan sanadin hadisin kai da kanka, ko ka dogara da maganganun malamai da suka leƙa sanadin hadisin a da da yanzu, tunda akwai kutub na tafarijat kamar littafin Nasabul Araya na Imam Zaila'i, kamar littafin Talhif al-Habir na Imam Ibn Hajar, da sauran littattafai da suke komawa kan sanadin hadisi su yi magana kai don su tace maka, tunda kai baka da makamin da zaka tace, baka da makamaki a hannunka. Ko kuma irin littattafan Sheikh Nasiruddin al-Albani da su Sheikh Ahmad Shakir Allah ya kai da gafara, da sauran manyan malaman hadisi na wannan zamanin da suke rubuce-rubuce akan fagen ilimin hadisi ka koma kan littafin su don su sanya ce maka shi wannan hadisi. Farko idan aka ce dabarani ruwaito sai ka ga annabi ne yazo, yazo ne a babin akida ko babin fiqh. Idan yazo babin fiqh ne to alwala ne ko tsarki ne ko wanka ne ko menene, sai ka koma babin da kake tsammanin zai zo a wannan babin, sai ka samu an yi bincike a kansa an tace maka. Wannan kuma dole kenan sai mutum yana da waɗannan littafai, saboda haka duk mai koyarwa dole ya zanto yana da makamashi na littafai, shi ya saya da kansa ko su waɗanda yake karantarwa su dinga taimaka masa da littafai. Da akwai lokacin da ɗalibi ko mai wa'azi mai karantarwa zai ga littafi a kasuwa amma ya fi ƙarfinsa, kuma inda zai same shi zai amfani dubban jama'a ne, ba mutum ɗaya zai amfana ba, ba kansa kaɗai zai amfana ba, dubban jama'a masu sauraron shi zai amfana. To amma yawanci kan mutane bai wayar ba game da wannan. Kuma wannan yana cikin sadaka jariya wanda idan mai kuɗi ya gane ya yi ta, wato za ta amfani su ƙwarai da gaske. Domin ɗalibin da ba ya da littafin da zai karatu, gashi Allah ya ba shi basira da harshen larabcin da zai yi, kuma jama'a su fahi da tuta da shi, ka taimaka masa da littafin, wannan ba ƙaramin sadaka jariya ba ne ba. Abin da zai karanto ɗin nan ba shi kaɗai zai amfana ba, dubban mutane da ɗaruruwa. Amma yawanci a wannan nahiya ta mutane kansu bai waye da wannan ba. Ni ga gani a Madina irin masu kuɗin da za su zo su ware wani yanki daga cikin kuɗinsu ba wai kuɗin zakka ba, kuɗi ne wanda suna tsananin son shi yadda kai ma kake son kuɗinta, amma sai su ware 20,000 30,000 su ce a sai da tafai a bayar wata fi ga tullabul ilmi a riyal fa 30,000 wani 50,000 ya ware je ya sai fatahul bari ya sai sharhul na Imam Muslim da Imam Nawawi ya sai majmu'ul fatawa na Ibn Taymiyya al majmu' na Imam Nawawi ya sai da tafai masu kima masu tsada wani dalibin ilimi ba zai iya ba. A zai a rabawa ɗalibi da yasti, akwai lokacin da ɗansu masu arziki suka rinka sayar da littafai ba su raba su sai daidai lokacin da ake yaye ɗalibai daga jami'a, kowa zai koma ƙasar shi sai ka jika bayanin kanka kamar takardar shaidar ta gama jami'a ta baka wannan littafin kyauta wanda in ka zo nan ƙasarka ba za ka iska ba, kuma ba su kuɗin awo da ka ga wanda suka san ƙimar ilimi kenan, kuma suka san me suke yi, me ma suke yi, me za su yi wa addini hidima. Ni tunda Allah ya kawo nan ƙasar mutum ɗaya ni taɓa ganin wanda ya kwatanta wannan shi ne wani bawan Allah a lajira da ɗan taɗuwa, malamansa da ke maraɗi sai su rubuta littafi su ba shi, wanda ya ce fatahul bari sai zonan kaso kurmi ta yaya kai musu, wanda ya ce musu nan imamun nan wuri sai ta yaya kai musu, wanda ya ce kaza za shi umara ne kullum a cikin jigilin littafai. To wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne ba, wallahi akwai mutanen da suka bani kyautar littafi wanda har in dai mutum ya taɓa bani kyautar littafi sai ji ba na iya manta shi, kyautar littafi sai yanzu ba na iya manta shi, amma ka iya bani kyautar wani abu na meye in manta da kai sati ɗaya ma na manta da kai wallahi, amma littafi ba na iya manta saboda ƙimarsa da daɗinsa. Kullum ka karanta shi sai ka kiwo mutum albarka. Akwai ɗan uwa tun kafin in sun tafi Saudiya ina sauraron wani kafin na Sheikh Muhammad Talib bin Usaymin, sai nake jiya na tabbatar da reference littafin Zadul Ma'ad fi Hadith Sirr al-Ibad. Wannan uwa zai tafi umara yake malam ko kanar sako na ce sako na ɗaya ne ba wai yadi ko meye nake so ba. Da yi littafi Zadul Ma'ad fi Hadith Sirr al-Ibad sai je so shi mai jibi biyar ya kawo min, wallahi har gobe ba na manta da shi, duk ranar da na buɗe littafin sai na masa addu'a kai da harshe ko a zuci, saboda ɗan ilimi mutum ya samu a cikin littafin. To galibi masu arzikin mu kansu bai waye kan wannan ba, wani ma sai ya baka littafi don ne a sai littafi 5,000 don littafi gane ce don mai mai za su yi a ciki haɗa ta sai littafi naira 5,000. Na ganta ya haƙuri mana bai, na gani ya yi haƙuri wannan kitab me yi waɗanda suke cewa idan mutum ya yi mafarki iri kaza to alheri ne, idan mutum ya yi mafarki kuma iri kaza to sharri ne, wannan duka makama ne. Mafarki iri biyu ne, ko ka ga alkhairi ko ka ga sharri. Akwai mafarkin da za a ga alkhairi ciki, wani lokacin har kana tashi sama a cikin mafarkin alama ce ta alkhairi, wani lokacin ka samu wani abu da kake neman samu a cikin mafarkin. Annabi ce irin wannan mafarkin na alkhairi bishara ce Allah yake nuna wa mummuni, ko ya nuna masa ko kuma ya sa wani ya masa mafarkin, kaga wani ya masa mafarkin alkhairi zai baka labari. Annabi ce wannan bishara ce. Dan haka ma Ibn Kathir ya kawo wannan hadisin karkashin fadin Allah ta'ala, ala inna awliya illahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sai ce al-bushra din nan shine ar-ru'ya as-salihah yaraha al-mu'minu aw tura lahu, kamar da hadisin annabi nuna mafarki na gari da mummuni zai gani ko a game masa. To wannan idan mutum ya ga mafarki na gari wannan bishara ce kamar da hadisin annabi nuna. To kuma kai mutum ya labarta kowa sai wanda yake kaunarsa wanda ba zai masa hasada ba, haka annabi firiyar dan ka ga mafarki na sharri kuma to wannan daga shaytan ne. Sai kai isti'aza ka nemi tsari Allah ya kiyaye ka daga sharri shaytan shi ne kawai magana ta kare. Kar ka fassara cewa ai to kaza zai faru kenan, a'a kawai shaytan ne yake so ya wata da hankalinka, isti'aza ka nemi tsari daga sharrinsa. Wannan haka hadisin annabi ya nuna. Wannan mai tambaya wanda yake mun sa ta zanto ta ƙarshe mutum biyu suka wata koma uku wanda yake nuna suna yawan karanta littafin Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyya. Yake akwai hadisi da suke littafin Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyya, ma'anarsa cewa idan kun ga surayya wata zauraruwa a sama ɗin nan, to manoma su sakankancewa shukarsu cewa wata za su samu damana mai alkhairi wai in sun ga surayya. Wannan hadisi ba ku riga kun rubuto shi ba, a irin wannan idan kun ga hadisi irin wannan kuna so za ku yi tambaya a kansa inganci ko rufin inganci, to sai mutum ya rubuto hadisin da kuma faɗin waye ya ruwaito shi. To wannan sai bayar da dama mu yi taimakekeniya da juna mu koma wajen binciken hadisin cewa ya inganta ko bai inganta ba. Yanzu ana haka kuka kawo shi duk wanda suka rubuto suka da haka suka rubuto hadisin ba maganan wanda ya ruwaito shi ba, wanda ni ban taɓa ganin hadisin ban taɓa ganin sa ba, amma abin da nake sansana ƙarƙashin hadisin cewa bai inganta ba, sai dai wani abu ne da ba za mu yanke ba. Abin da muke so wanda suka rubuto tambayar daga nan zuwa lokaci na gaba su rubuto mana shi da kuma cewa ga wanda ya ruwaito shi, sai mu koma mazanul hadis din, sai mu kafa hujja, sai mu yi magana kan hukuncinsa in sahihi ne bisa ga hujja, in da'ifi ne bisa ga hujja, ba kawai ta hanyar tafsir ba, dan ilimi amana ce. Wannan shi ne abin da nake nema daga su waɗanda suka rubuto wannan tambaya. Daga ƙarshe kuma akwai nasiha da nake so zan yi mana waɗanda suke sauraron karatu, kaga mutane sun yi suna sauraron karatu suna surutu, wannan baya da daɗi ko alama. Sai wannan ya ɗauki iya haƙuri mala, sai wannan ya ɗauki hankalin mutum daga abin da yake so ya faɗa jama'a. Sai ka shiryo karatunka, lokacin da ka karanto ababen da ka karanto ɗin nan kila ba za ka iya faɗin su duka ba, ka tsara wanda kake ganin su ne lokaci zai baka dama su shiga, kuma ka tsaro irin bayanin da kake ji in ka yi alal aƙalli kake 60 na cikin masu sauraron ka su fa'idantu da abin da ka yi. Sai wannan ya zo ya miƙa wancan kasar, wancan ya miƙa wannan littafi, wannan yana surutu da wannan, wannan yana kallon agogonsa, duk su ɗauke maka hankali su ana ka sakar. Kana son ka jawo aya mutum ba zai saurara bai ji ita kake miji ko ba ita ba, ba ka saya kai ba, ba ka karya kai ba, sai ya fi gyaran ka. Aya ba ka gama jawo ta bi mutum na fi gyaran ka. Wannan ba sun fata ta ɗaliban ilimi ba ko alama. Ya mai su kuma na ce yin ishara ta hanyar kalli mutum ka ɓata rai, amma ba ku ganewa wai sai an cewa ne. Wai laraba suka ce shi annabi taksihi ishara. Mai kai san hankali ishara kawai za ka yi ya fahimta. Amma galibin mu sai in ka nuna mutum ka ce wane me yasa kake kaza. Wannan kuma sai ka zo da shi cikin jama'a ka sa du'a ita masa abin nan. Wannan ba shi ne manufar ba. Don haka majalisin ilimi yadda ake. Lokacin da mutum ke karantarwa wajen istishhadi da aya ko hadisi ya iya farta ta daidai, ya iya farta ta ba daidai ba, kar ka ɗauka cewa mai kuskurewa ba zai kuskure ba, amma bari ya kuskuren sannan ka ci gyaran sa. Mutum ya jawo aya kai kuma ka tafke ta ko ƙarasa, wannan bai da amfani. Ka bari sai in ya gaji ya sai ce ya ne aya take, sai ka tuna masa wannan ya tuna masa, wancan ya tuna masa. Wannan shi ne abin da ya fi dacewa. Ka iya mutum ya furta wata kalma ba daidai ba, kuskure ƙyalai ce kai ƙarshen hadisi, ƙyalai ce har ya gama fassara ka gaba ya faɗa ku ba, sai ka sanatar da shi tun da abin ana yi a kasa da zan saboda kar a wuce abin haka ya tafi haka. Amma mutum da ya ja hadisi bai gama furta kalmar ba, sai wani na nema shi gyaran sa a kai. Koyarwa ɗin nan aiki ne, ba za ka gane haka ba sai lokacin da kai ka samu kanka irin wannan matsayin na karantarwa, ba wai arha ba ne ba. Lokacin da mutum ke yi kana daga gefe tun da kai ɗan kallo ne ba kai kake kada kalangun ba, azan abin bai fi daɗi irin ka taka rawa. Amma kaga idan aka zo mai kada kalangu haɗa gumi yake fa, da shi ke jin jiki ba ma kana da gajeri ba ka san da ake ciki ba kuma duk koyarwar da muke a nan gurin ba wai alfahari ba kokarin da muke muka kowane irin abu mun dauna shi a misalinsa dan kawai shi Muhammad bin Abdullah ya kawo hadisi anan bana sallama masa suna koma da tafan hadisi da suka inganta ko suka raunana dan ya faɗi kalma ba ma sallama masa sai mun koma inda yake surota muka sai haka take ko ba haka take ba ina fata an fahimta zai kawo kalma ya kawo hadisi ba tare da wasali ba kalmar ya kasance wasalinta zai iya ihtimalin ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza dole sai mun koma riwaya mun ga yaya aka wasalce ta idan ba ta koma ba kai sai ka farta yadda suke ba daidai ba to kaga duk wannan aiki ne wanda yake ba ƙarami ba kar ku dauka tayo zamu kitabu tafsir kawai sai zaro kitabu tafsir tayo kitabu tafsir sai ne haka an karka dai kular sai kawo mu zo kitabu tafsir a ina muka tsaya muna ta musu ni da kuma mun ta inda muka tsaya ba haka ake ba yanzu idan kuka lura ku lura da littafin ga waɗanda suke abin nan za ku yi ta ganin malar rike mun takardar nan za ku yi ta ganin ta aliqat wanda na rubuta da zero na duk inda na ga wani abu a cikin wani tabi abin da na haddace in haddace wanda ba haddace ba kuma rubuta su nan amfanin rubuta a nan nan da ke kana biyar in zan sake wani littafin a nuri wannan abin da ke rubuta ba shi na saka koma na ciwo ka a nuri ba ina barci na zan tashi daga barci kuma zuwa karantar da yanzu kaga ko za ka sai wannan littafin kaga yadda ke haka dinnan ka sai su lera dubu biyu garin sayar maka ba yanzu ga shi ne kitabin tafi ɗin da ke hannun kowa ba a cikinku ilima na wani daga cikinku ya fi wannan kyau ga shi nan gudun a yage shi amma saboda me saboda abin da ni tara na ilimi a nan da nake turowa a sauran littafin yanda wani sai na yi nazari na awa biyu awa uku kafin in tara su kaga irin nan kaga irin nan duk da biyu na rubuta taliqat a gefe irin nan irin nan lokacin da na sauke littafin sai zan to karuwar da na yi ta fi taku nesa ba kusa ba ko kawai ina fassara muku daga Hausa daga Larabci zuwa Hausa ni kuma nan gurin ina karuwa da sharhi wani hadisin ma babu in karo shi a nan gurin dan ya dace da babu sharhin an zo wani malami ba san kowa ba in koma littafin da suke bayyana shi ne wani ahadin shi dari kaza ilimi iri kaza rubuta a nan kaga duba shi duk ba shafin da zaka buɗa da waya ga irin wannan ba wani lokacin da fassara wani lokacin da biro dan kan mai koyi duk ga sunan gurin shi ne fa aikin ba wai kawai wani mutum zai kai kaɗan littafi ya zo ya ci gaba da karantarwa ba to amma wani shi littafin da ke wurinsa ilima yan kaso kurmi suka yi gyara yan kaso kurmi su yi haƙuri da Allah suka buga shi wani harafin an ɗauke shi a can wurin ba an sa ya wurin ya an sa ta ɗigo uku da ka karanta da cikin yaranka ka gane ka gane ya san kai na ka koma ba to gaskiya wannan baya da daɗi ko alama wannan halayyar ba za ta ƙarfafa mai karantarwa ba kullum rage masa himma take majalisi na ilimi majalisi ne na ladabi majalisi ne na da'a ana yin da'a don muhimmancin ilimin don kimanta ilimin shi ilimi ko don lokaci ana so a mayar da shi abu ne mai kwarji ne abu ne mai da'a sai sa Imam Malik yana zaune wani lokacin idan aka akai mukallafa kaza sai kalle ka kawai shiru ka gama tambayar yayi shiru da jama'a su yi shiru don a kalle ka ka haɗa gumi ya ci gaba da hadisin sai banza da kai saboda ba ka da da'a kawai ana magana kaza akar mukallafa ba zai saurare ka ba shine mai waƙa ke cewa ya abal jawaba fala yuraja'u haibatan wasa'iluna nawakitul azqani izzul waqari wa izz sultani tuka فهو المطاع وليس ذات الطال yake da gangan zai ki bada amsa ko ba ya sa a take min tambayar ba saboda kullun da Allah ya baki